السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. يوم من ينبعكي يوم وانا طالبي dukkan wanda yake sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godiya da bata da ƙarshe, kuma bata ƙarewa, kuma bata da agaji, ta tabbata da Ubangijinmu da baya da farko, baya da ƙarshe, baya da kaifiya, zamani da ya haɗa da shi ba ballantana wuri, shi ne mahalicin komai da kowa, wanda da ya halitta ba saboda taimakawar wani ko saboda wata nufa ko taimako ko wani gararu ko kuma kwaikwayo daga wani, ya yi halitta shi kadai da ƙarfinsa da iradarsa da ikonsa, saboda a san shi a bauta masa, ba don a taimake shi ba, ba don a kare masa kaskanci ba, ba don a tsara masa buwaya ko ƙarfi ba. Muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala, kuma muna kankan da kai a gare shi, muna nema ya ci gaba ya tsara yi mana wato buɗi da fatahi da madadi na ilimi, na lafiya, na wadata, na kwanciyar hankali da dukkan buƙatunmu a duniya da lahira. Muna salati muna gaisuwa ga annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, annabin annabawa, jagoran annabawa da manzanni, wanda yake shi ne ƙa'idu gurin muhajirin, duk wani mai haske, duk wani maɗaukaki a lahira, manzala sallallahu alaihi wa sallama shi ne jagoransa, shi ne ma'abocin tuta ta godiya ranar alkiyama, wanda tun daga kan annabi Adam zuwa ƙasarsa babu wanda yake amince, babu wanda yake cikin mutuwa, babu wanda yake hankalinsa a kwance in ba yana ƙarƙashin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan salati ta tabbata ga alayensa masu girma tsarkaka, waɗanda sansu shi ne addini, ƙaunarsu kuma kirkin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, da sahabbansa wanda suka tsaya suka jajirce suka zubar da jiranansu suka kaurace wa gidajensu suka bar iyayensu suka bar ƴaƴansu don taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallam, da dukkan waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da kyakkyawar biyayya da kwaikwayo tun daga kansu har zuwa ranar sakamako a sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yawwa, kamar yadda aka faɗa a yanzu, cikin godiya da Allah tabaraka wa ta'ala, wannan karo shi ne karo na biyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu iko duk lokacin da sabon shekarar musulunci ta doso, almuhaddara wato Zulhijja ya zo ƙarshe, mukan fara wato muhadara wacce za ta yi mana kamar share haje ne na kin kawowar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zamana wato maulidin bai zo ya mamaye mu ba, tun daga dosowarsa zukatanmu za su cika da shauƙin bijan saduwa da watan da aka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam, domin mun riga mun cika zukatanmu da jin wato mun cika zukatanmu da jin labaran annabi sallallahu alaihi wasallam, muna ta shauƙantuwa, muna bege mu ga cewa maulidi ya zo da za mu zauna mu kwana muna jin labarin makoyinmu sallallahu alaihi wasallam, muna jin labarin ta'adojinsa da ɗabi'unsa da halayensa da baye-baye da Allah tabaraka wa ta'ala ya mai, da ɗaukace-ɗaukace da ya samu a nan duniya da lahira. Wannan raya waɗannan darare da za mu yi don ya ƙara shauƙantar da mu, Allah ya kai mu maulidi yanda za mu kwana muna ji ba ma awa ɗaya ko awa biyu ba. Alhamdulillah, shi kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, muna sa muna roƙo muna neman alfarma daga Allah, Allah ya ba mu iko daga wannan zama namu na yau ya zama da mun samu zama goma sha tara. Wato, adadin zaman nan goma sha tara shi ne adadin abinda za mu faɗi iya abinda Allah ya ba mu ikon faɗa, muka fahimta daga tarihin addinin musulunci gaba kiɗa. Tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama muke sani, amma mu ga cewa za mu faro ne daga awwaliya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato farkon farawa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga nan har zuwa santuwar da wato fitar halitta daga hakkin sa sallallahu alaihi wasallam, da yanda ta mutan da yanda ta zama bayan ta mutan, za mu bibiya ka insha Allah tabaraka wa ta'ala tun daga farkon halitta hayyo zuwa haihuwarsa, hayyo zuwa bayyanarsa, hayyo zuwa aiko shi, hakuma zuwa hijirarsa da wafatar sa sallallahu alaihi wasallam. Muna kauna a cikin wannan kwanaki guda 19 da zamu yi. Allah ya yi kira ga mu, Allah ya sanya fasaha a harsunan mu, Allah ya sanya zukatan mu su zama wato zukata ne masu ji su rike kuma su gane, kuma gaɓoɓin mu ya zama na sun karɓa sun aiwatar. Tarihi wani abu ne mai muhimmancin gaske a addinin musulunci, ba ma addinin musulunci ba, a kowace irin al'umma tarihi yana da girma, tarihi yana da muhimmanci. Idan ka ga al'umma ta wace, idan ka ga al'umma ta lalace, idan ka ga al'umma ta shiga ginuwa, to sun manta tarihin magabatansu, ba su bibi tarihin magabatansu ba. Domin Hausawa suna cewa da na gaba ake gane jirgin ruwa, wato in kana kallon na gabanka zai nuna ma cewa wurin nan jurewa ake ko ba a jurewa, wurin nan ana iya rushewa ko ba a iya rushewa. Saboda haka in kana zai sawo magabatanka, insha Allahu za ka tada su a inda suka ke, ko da ba ka hangen su kana hangen sawaye. Amma idan ya zama na ba ka bi sawayen magabata ba, to za ka kulle wani gari wanda su ba nan suka je ba. Daga lokacin da aka ce mutum ya raba hanya da zaman wasansa, ya shiga ruɗu kenan kuma, kuma sai abin da ya sa. Saboda haka har kullum tarihi yana ɗaukar na yanzu ya mai da su da, na da kuma ya jawo da su yanzu. Idan kana jin tarihin yaya aka yi aka kafa wannan garin, yaya aka yi garin ya zama haka, yaya aka yi kai kanka ka zama haka, to za ka girmama na gabanka, kuma za ka bi sawo su, kuma za ka martaba su. Da wannan ta samu, to na bayan ka ma zai yi irin yanda ka yi, to al'umma za ta zama sarƙa wacce ba tsinkakkiya ba ce. Wannan muhimmanci ya sa a cikin kashe-kashen Alƙur'ani da Allah ya yi guda 7, to tarihi ya ɗauka su mafi girma ƙissoshi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da ƙissoshi ba don komai ba, don izina. Duk lokacin da aka ba da labari, ba wai ana yin kawai ka ji shi kenan, a'a, ana ba ka labari ne ka ji kai amfani da abin da ka ji. A ba ka labari wanda ya aiki iri kaza ya ƙarshen sai zama, wanda ya aiki iri kaza shi kuma ya ƙarshen sai zama. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Qamar ya ba da labarin Annabawa, ya ba da labarin Adawa, ya ba da labarin Samudawa, ya ba da labarin wato Fir'auna, ya ba da labarin mutanen Allah Sha'aru. Da ya gama ba da labarin nan, sai shi to a tambayar maka Qurayshawa, kun ji labari tun daga kan mutanen Annabi ne, yadda suka yi masa, suka ce ba za su yi da shi ba, suka cuce shi, suka yi kaza, suka yi kaza, shi kuma ya rufe ubangijinsa aka yi musu kaza, kun ji labarin. To a tambayi su Qurayshawa, a kuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur, in haka a furan Annabi ne za su saba wa annabinsu su kiyaye jarumci, Allah ya halakar da su. Kafiran Adawa za su saba wa annabinsu su kiyaye jarumci, Allah ya halakar da su. Haka Samudawa, haka na Fir'auna. To su kafiran Qurayshawa sun buɗe intan ne, ko ko suna da wani certificate daga Allah cewa su sun yi abin da suka ga dama ba za a hukunta su. Kaga ashe Allah tabaraka wataala ya ba da labarin ne don su yi izina, sun cewa ashe sabawa annabi ba ƙaramin haɗari ba ne, domin ana tsarewa na halaka. Shi ta Allah tabaraka wataala ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa muna kissanta ma kissoshin annabawa ne, ma nufa bitu da yi fa'adaka, abinda za mu ƙara tabbatar da zuciyarka da shi. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya manzala sallallahu alaihi wa sallama abu kaza ya faru a wajen wani, abu kaza ya faru a wajen wani, abu kaza ba, a don ka samu nutsuwa cewa yanzu muka taimake in sarkai ma za mu taimake ka yanzu muka halakar da makiya annabawa abokan uwanka to kai ma na da za mu halakar da su yanzu wadancan har taruwar su har karbon su har ihon su ba su iya wa annabawa komai ba kai ma za ka ba za su taimako isa Allah tabaraka wa ta'ala yace kullun naqsu alayka min anba'i rusul ma nusbitu bihi qara wa ja'aka fi hadhihi al-haqq gaskiya muke gaya ma Allah tabaraka wa ta'ala domin alabarai akan samu dan tashwishi Allah ya ce to banda nawa labarin ni nawa inna hadha la huwa al-haqq al-haqq wannan abin da nake faɗa labari ne na gaskiya inji Allah tabaraka wa ta'ala to saboda kaga wato a wani wajen yana cewa laqad kana fi kasasi ibratan li ulil albab a cikin zantukan annabawa labaran da nake ba ku akwai izina ga dukkan mai hankali to in har ya zama haka kaga ashe mu a yanzu kamar yadda shi Ibrahim sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa cewa an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ana ba shi labarin annabawa don zuci shi da ƙarin nutsuwa yace ashe kaga mu ya fi cancanta mu ko mu karanta labarin annabi ne don zuciyar mu ta ƙara nutsuwa domin duk abin da kake yi kake shakku abin nan haka ne ko ba haka bane sai aka ce ma wane ma ilimin yadda kake din nan haka yayi yadda kaga din nan ya zama yadda ka fara din haka sai ka ji kalbi wane ma da ka gan shi haka shi ma nan ne wane ma da ka gan shi haka shi ma nan ne sai ka yi a ku barin fara barin ci gaba amma in kana abu kake wai shinkafa ne akwai wanda ya fara wani abu sai kai kadai ka fara to akwai matsala don babu abin da za ka samu tabbas shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ce ga ya musu kul ma kuntu bi al-lula rusa ka ga ya musu amanzani ba ne na farko ba ballantana a ce na zo da abin da babu wanda ya taba zuwa da shi irin abin da na zo da shi kafin ni wasu sun zo da irin wannan abu saboda haka wannan ya isa ya tabbatar da gaskiya saboda haka yana daga mahimmancin tarihi sanin rayuwarka don ne yanzu ke izina da ita yana daga mahimmancin tarihi ƙara girma da buwaya ta mutunci a zuciya wanda bai san tarihin ba watakila ba zai gane ya aka yi addini nan ya zama manzala sallallahu alaihi wa sallam shi kadai a duniyar nan gabaki ɗaya da ya fara cewa la ilaha illallah ba mai faɗin su a duniyar da shi kamar yadda su siri duka inda a wahada hul ibada shi kaɗai ya fara kira ya ce la ilaha illallah yawo ya ce la ilaha yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illallah ku kun faɗi la ilaha za ku siri ba duniyar da lahira as'alu bin durara sai daga cikin manyan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina shi ne yake ba da labarin cewa tun yana karami ya taɓa zuwa aikin haji irin na jahiliya wanda a jahiliya suna yin aikin haji har ma su je Mina suka je Mina yace na yi ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi a farkon da ubansa ya je aikin haji sai ki ta na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo cikin mutane yana kujira musu da addinin musulunci yana faɗin la ilaha illallah wani dattijo na biye da shi a baya yana cewa farko kula shi mahaukaci ne na tambayi babana wancan dattijon waye da yake biye da shi a baya yace dan uwan ubansa ne Abu Lahab sai sannan Abu Lahab ya yi daidai da sana'a ya yi daidai da kowace irin harka shi yanzu aikin da ya rage mai yanzu manzo Allah duk inda manzo Allah ya tafi kira shi kuma ya ishe yana cewa mahu gushi ne haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara abin nan shi daya ya ga yadda abin nan ya zama a tarihin duniya tun da ake duniya ba a taba samun wani mutum ko wani daula ko wani mulki da ya kafa abin kuma ya kafu ya yi tsayu ya yi dace wanda addinin musulunci ya yi ba a duniya ba a taba samu musulmai suna yin musulunci har yanzu kamar sai ka tafi madina gidan annabi kai sallama da shi zai fito babu abin da aka canja daga yadda ya dora wannan abu ya tsara su bisa shikashikan su bisa tsare-tsaren su bisa alamomin su bisa sharuɗan su bisa ƙa'idodin su alƙur'ani yana nan ana karanta kamar yadda aka fafarci in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yayi wannan to musulunci da aka ce mutum din ya fara shi matar sa ta karba kanin shi ya karba yaron gidan sa ya karba abokin shi ya karba abokin kofar gida aboki ya karba sai abokin sa matar aboki ta karba sai matar abokin ta karba amma kan da suka mene yake ta faɗa haka ake wannan yayi wannan sai da aka shekara shida ana musulunci amma gaba shi dai mutum 39 mutum 39 ai shekara kusan uku ana musulunci mutum da musulunci gaba shi dai mutum 20 ba kuma wannan mutum 20 sun zama mujiya inda duk aka zo su sai duka kawai sai duka sai dai mutum ya musulunci ya koyi musulunci sa ya iya dama a zane musulmi ne kowace musulunci ma ba zai kamar yadda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo inda Ka'aba yana kira zuwa ga addinin musulunci Abu Jahl ya zo ya rufe shi da duka sai da Abu Bakr ya zo dan ya kwace shi Abu Jahl ya sa yaran su suka rufe Abu Bakr da duka shi ma sai da ya zuwa aka dauki Abu Bakr aka kai gida aka dau Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai gida da aka je gida yana kwance a gida sai ga Fatima binti Al-Khattab kawo sayyidina Umar ta zo ta duba sayyidina Abu Bakr sai ta sami uwar sayyidina Abu Bakr a wajen sai take ce mata sai Allah Abu Bakr ce mata Abu Bakr kin ga mutumin nan ya ci cin abinci sai Allah Abu Bakr an ba shi abinci ya ci an ba shi ruwa ya ci sha ne ba zai ci komai ba zai sha komai sai ya san halin da manzo Allah ya ci wato abincin sa kenan din shi kuma sa sai ce ba Allah tun na ga kin zo duba shi ko ke ma kina cikin ido so ko kin san inda Muhammad yake in je in duba masa shi sai Fatima ce waye ne kuna haka tace Muhammad ba ki san shi ba Allah ya tsani ko sanin shi ba ba ki san shi ba tace ban san shi ba tace na Abu Bakr sai san ka sai ce Fatima da ya mata ba ko ba saboda ita Fatima musulma ce mu'mina sahabiya amma ta tace ban taba sanin sunan manzo Allah ba sai Abu Bakr yana kwance sai ce ga ya mata ba komai sai take kana ganin ba komai in ga mun cin ga mata ba komai sai take yana gida ta sai a ko ke wa mutum ya ji daga mata kan sai Abu Bakr yace ai kika ma da take da mu yace ba Fatima labarin ta uwar ka ma da take da musulunta da wuce sai Abu Bakr shine kai mutumin da yake a cikin manyan sahabban nan Allah ya masa goma shi da mai kowa ba ya musulunta uwarsa ta musulunta uban sa ya musulunta dukkan su musamman wa'annan ashiratul mubashirin da jinnat din nan babu wanda yake da kowa da uba din mu dukkan su sai ta na Abu Bakr shi kadai yake da uwarsa musulma uban sa musulmi shi musulmi ma ta sama musulma domin sai ma ta tashi da musulunci ne da ga rabuwa suka yi ce ba zai zama da ita saboda wannan addinin musulunci a wannan to yanda aka faro addinin nan da dan da raqati da zabi la ilaha illallah nan da za a koya a rido ko ka sa alahu tsika kai kai ba kamar san me take yi ba wani kike ya fada ya ba da ranka an kashe shi amma mun zo ga wani da za ka ta fada da ba dan sun yi haka ba kai ne yanzu ba za ka iya fadin sa wani ya fade ta kwaya sai tak ita ya kuri na faɗa aka kashe ita kuma ya ta faɗa aka kashe ta akan katta faɗa a kyale shi sai sai ta faɗa in ta faɗa aka kashe ta ta faɗa aka kashe ta ya kuma aka ce kar ya faɗa shi sai ya faɗa in ka faɗa za a kashe ka in na faɗa aka kashe ne ya faɗa kuma aka kashe shi wani kuma muke faɗa mai da'ira a bakin titi a tarbuza ta a kai sa a rediyo a sa a kaza ba kama san me kake faɗa ba to wasu ne suka yi aiki suka baka dama har kai wannan to duk lokacin da ka samu wata ni'ima idan ka dauko mai dadi da miya mai dadi da mai shanu mai dadi da nama mai dadi ka sa a bakin ka to kada dadin ne ya tsaya ka ka suna waɗanda suka je gona suka yi noma kada dadin ya hana waɗanda suke tsinje ya hana ka tuna wanda suke tsinje da wanda suke tsinka da wanda suke yinka sannan aka zo ga wanda suka dafa abincin kada dadin ne ya sa ka manta wannan to duk lokacin da in ka dauki to ka sa a baki ka ji garkin ka a kunnen ka ka tuna wanda ya duka a gona zafin rana yadda ke bayan sa shi ne aikin hakar maka sai ka ce Allah sa ka ba da alheri da ba wai zai je gona ba da sai dai kai ka je yanzu to in ku aka ce kai ka je yanzu ba za ka iya noma to sanin tarihi yana ƙara mutunta magabata yana ƙara sanin kimar magabata kuma waliyatul bayn al-hadir wa bayn al-madi wa al-hadir yana haka jiya da yau kaza wato ma asbah al-yawm bil bariha yau ta yi kama da jiya komai da komai da aka faɗa sai ga shi gashi yana nan ana amfani da shi malaman hadisi suke cewa sanin tarihi ya taimaka musu mutuƙa wajen gano hadisi na gaskiya da hadisi na ƙarya da ba don tarihi ba suka ce babu yadda za a gane hadisin ƙarya tarihi ne yake taimaka da zarar aka zo aka karanta hadisi sai me sanadin hadisin sai a ce wani an wani an wani an wani an wani an wani to duk sun karanta tarihi to da wani da wani da aka haɗa su waje ɗaya ai har su da gama rayuwar su saba haɗuwa ba domin wani nan na farko shi ne ɗan gari kaza wanda aka haifa hijirar manzon Allah tana da shekara kaza ya yi tafiye-tafiye ya je gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza ya mutu kuma shekara ta kaza wanda shekarar da ya mutu sauran shekara goma ba a haifi wanda ya ce ya gaya ba mutum ya suka haɗu sai a gano cewa tsari ya yi maka ba su haɗu ba shi ku ya ce sun haɗu inda ba nan tarihi ba za a gano wannan sai an ga san tarihi za a san malam wani da malam wani sun haɗu wani kuma za su bi in sun bi za su gano sun yi zamani ɗaya amma ba su ji haɗu a gari ɗaya ba har su karasu shi wani rayuwar sa a gari ka za a kare sa wani kuma a rayuwar sa a gari ka za a kare sa saboda haka ba su taɓa haɗuwa ba ba kuma yadda za a ce sun haɗu amma ya ji hadisi a wajen wani kuma su gano cewa a sun haɗu amma ya yi karatu a wajen sa amma a iya karatun da ya bi karanta wannan hadisin ba domin suna haddace tarihin su suna haddace kuma karatun su in ba dan tarihi ba duk wannan aikin da ba zai yi ba ya ishe waje sanin muhimmancin tarihi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune yana faɗin abin da zai faru nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakunu fitanun kaɗa in mai mujin nan gaba za a yi fitintunu a duniya da duhun su ya kai duhun dare mai tsananin duhu sai sai na ali karam Allah waje a wuce tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mal makhraj to ila mafita idan mutum ya samu kansa irin wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullah sai ruku da kitabun Allah me yasa yace fihi mabu ma qablakum a cikin kitabun nan akwai labaran al'umma din da suka gudana tun gabanin zuwa za mu ga irin musibin da suka shiga da yadda ake suka fita wa kabaru ma ba'daku kuma alqur'ani akwai labarai na abin da zai zo bayan ku yace hukumu ma bainaku kuma alqur'ani akwai hukuncin da in abu ya faru a tsakanin ku alqur'ani ne wani wani to cewa fi gaba umma qablakum wa kabaru ma ba'daku tarihi ne wanda maza la ce da shi ne mutum zai iya warware mushkilar da zai samu kansa duk lokacin da zanen ka cikin fitina ko matsala to in ka tambaya a tarihi an taɓa samu irin wannan rigima ɗaya an taɓa samu to ya aka warware ta duk ma'abota mulki da daula ta duniya ba za su iya jagorance ba za su iya mulki ba tare da sanin tarihi ba kila in Allah ya baka shugabancin kasa ko shugabancin al'umma sai ka kan da tarihin magabatan ka da suka shugabanci al'umma da ya suka shugabanci su shi ta wato a sai la muawwidu wa inna hadha al'amra la yusbu illa ma ta'ala bi awwal harkan nan dai na gaba za ka ji ruwa in ba yanda ake da farko yanzu ma muka yi ba duk lokacin da kaga kana son ka jagoranci jama'a ko ka shugabanci jama'a to sai ka karanta tarihin magabata in ka karanta tarihin magabata to sai ka yanda jagoranci yake sai ma sai ka ja wannan yana daga cikin amir tarihi wanda shi yasa muke bibiya muke komawa kullum muna karantawa don ƙara sanin kimar addininmu don ƙara sanin kimar annabinmu don ƙara sanin kimar sahabban annabinmu domin ta haka ne za mu san kimar musuluncin da yau kawai farkawa mutum ya yi ana cewa a mai kiran sallah a kullum sa na dama a mai iqama a kullum sa na hagu musulmi kam bai san ya ake yi a tsalle ko gada daga kafirci a tsalle ko a shiga musulunci ba Allah ya ma baiwa kana farkawa a gidanku sai ka ji ana kiran sallah kawai tsakiyar musulunci to wannan gatan da Allah ya ma in baka karanta tarihin baya ba ba za ka gode wa Allah kan wannan da ya bar ba ka ga ya ake yi har a musulunta wani irin tsauni ake saurowa mutum ga musulunta sai ka bar dangi sai ka bar uwa sai ka bar uba sai ka bar abokai sai ka bar gari sai an same ka sai talauci ya same ka kan kawai ka ce Allah ne ubangijin ka to wanda aka yi waɗannan gatan aka gama muku wahala kawai sufin sai ga cikin musulunci sai in ba karanta tarihi suka yi ba za su gane wannan ni'ima shi tarihin musulunci yana da matajo ma'ana ko wanda daga nan ne ake samo tarihi domin kowane abu yana da matajo magangararsa daga inda yake babban matajo na tarihin addinin musulunci shi ne alƙur'ani kamar yadda faɗa ɗazu alƙur'ani cike da fuskoshi cike da tarihi a tarihin annabawa Allah tabaraka wa ta'ala a ciki ya ba mu labari tun daga halitta ta farko halittar annabi adamu Allah tabaraka wa ta'ala ya ware wasu surori musamman don ba da labarin wasu annabawa ya yi surorin al-anbiya ya zama shi ɗaya zuwa annabawa a faɗi wannan annabin a faɗi wannan annabin a faɗi wannan annabin sannan ya zo saboda waɗanda suka fi shuhura suka fi izza suka fi jiji da kai su ne yahudawa sai aka yi musu surar su gaban tsuka Ali Imran ƴaƴan Imran ga baki ɗaya aka yi musu surar su da yanda aka yi da su da mu'amalar da suka tsakanin su da ubangiji sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya dinga yin sura daban-daban suratu Dawuda suratu Yusuf suratu Ibrahim suratu gasunan annabawa kowanne sai a kama a yi masa surar ta shi ɗaya don ba da labarin sa don yin izina da inda rayuwar ta dauke da aka zo gangaro kuma tarihin domin kisoshin nan kamar da malamai suka ce na alqur'ani sun kasu kamar gida uku haka ko hudu akwai labarin annabawa akwai labarin al'ummatan annabawa akwai labarin lahira da abin da zai faru a lahira akwai labarin kuma zamanin bazala sallallahu alaihi wasallam kun ga Allah ya ware sura guda ya kiranta ya kiranta Suratul Mudaththir magana ce ta farkon annabtar mazala sallallahu alaihi wasallam da Suratul Muzammil duk maganganu ne na farkon annabtar mazala sallallahu alaihi wasallam sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo irin Suratul Hadid irin izaya da mazala ya fara haduwa da ita musamman wadda ta kai wato Abu Lahab da shi da matarsa suna mazalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada shi tsayin da aka sannan ya kawo kisoshi na hawajis abubuwan da suka faru a zamanin mazalla sallallahu alaihi wasallam yadda ai mutu sura ku daban kamar suratul jinni take bada labarin yadda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da aljanu har suka musulunta kamar suratul mujadala Allah ya bada labarin kariyar yadda gushen-gushen sauƙi na jihari yake wanda ya faru a kan wata daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ya koki ya mutu so su ga musamman irin sulhul ahzab irin sulhul amfali irin sulhul tawbati irin sulhul ali imran wanda shi Allah ya ba da labarin ya kan wato udu da yakin badar irin al-amfali Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin wato cikita ta wato yakin badar da yakin tabuka a cikin sulhul amfali cikin sulhul tawbati wannan kuma ba mu cikin udu da kisar badar duk waɗannan wato daga nan ne malamai suke rere cikakken tarihin abin da ya faru na addinin musulunci in kana son ka san wato magana ya yi a cikin magana sallallahu alaihi wasallam kuka yi su da Ali Ibrahim Allah ya ba da labarin yakin Uhud ya ba da labarin yakin Badr da duk abin da ya faru to duk wato ko wato za a ga yakin wato Badr da yakin Tabuka in ka duba wato sunan azab za a ga yakin Galuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin sa to kaga sanin tarihi wanda abubuwa ɗaiɗaiku wanda ko su ba a ba da sura su ba to an kawo wani bayani cikakke na irin abin da ya faru kamar irin kariyar auren Zaidu da Zainab Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin kariyar wanda duk mai so ya ba da labarin da ya faru to da ya duba duka zai mai jan amal lafa alaihi wa alhamdu alaihi alfiq alaihi wa zuzuka wa shikila har ya zuwa ƙarshe zai ji cikin gaba shi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ta faɗe ta duk abin da ya so ko da ba a baka sura ba to sai a baka wato wata kofar ayoyi a jere wanda za su iya baka madogara cikakka ka gano hakikar tarihi na musulunci domin malamai suna cewa duk wani tarihi da za ka samu na za a kafin zuwan musulunci to kuma ba alkur'ani yake ba to kama-kamar ba tabbata ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa da na tabbas amma zuwa adnan daga adnan magana sallallahu alaihi wa sallama bai yi gaba ba amma ya tabbatar da cewa na tabbas ta yi wuce har ya zuwa annabi isma'il har ya zuwa annabi ibrahim to saboda ne ya ce ka zaban da sabula masu ilimin na taba a nan su ma sun ruɗe in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ba lalle ba ne yadda kake faɗa haka abin yake daidai to duk abin da majingilar sa ba ka same shi da alqur'ani ba to ba za a iya samun tabbas a cikin sa ba sai ko abin da aka samu daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine madari na biyu daga masajin tarihi islam annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ba da labari al'ummatan da cewa a da ana kaza ana kaza kana mun karkana mun kana sablaku kafin zuwan wanda aka yi da suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza magana suna nan sallama yana ba da labarin yahudawa irin rayuwa da suka yi irin jirgiya da Allah ya ba su irin shazaba da suka yi a gaban Allah wanda wannan ta sangartar da su har ta kai suna yi wa Allah fito na mutu bani isra'ila daɗi ne gida abin da bahaushe yake cewa in daɗi ne ma suka ce Allah kashe ni to bani isra'ila daɗi ne wani yawa har ta kai suna cewa Allah kaza za ka ba mu ya ce to su faɗi irin rigar da suke suwa su saka Allah ya ba su su faɗi irin abincin da suke saka Allah ya ba su bani isra'ila sai ya saka riga ya ce kada 40 ba ta yi da su ba saboda ya ce haka yake so ba ta yi da su ba kullum tar da ita kuma ya daɗe a duniya ya shekara 1000 saboda jin daɗin duniya kuma a bashi mirki a bashi wadata a bashi abinci ya yi shekara 40 baya zuwa kasuwa baya noma baya komai sai dai ya duba lokaci kawai lokacin abincinsa ya yi ya zo na ya zama harshe kare ya fako daga sama da abinci yana ɗumi ya ce koshi ya sha ruwa ya tashi ya bar wajen saboda shagwaba kawai sai ne bani isra'ila suka shekara 40 a haka daga baya suka ce sun gaji da cin sure sun gaji da cin zuma sun gaji da cin dafaffen lama aka ce mai gudu suka ce dankali da rogo da doya Allah ya ce a kasta duniya da zibo a dana bin da zibo a kai sai zuma kuma da yake cin tsuntsu soyayye da zuma da gurasa mai taushi ya ce wai ya gaji to haka za mu zauna ba noma ba zuwa kasuwa namiji bai noma ba yana amfani namiji kawai a kai mu wurin noma domin kasar wurin da suke ma komai ba ba za a yi a wajen ba sai dai ciyawa mai laushi da iska mai sanyi kawai cikin ji to in noma kuke so ku ci wani sara nan za ku noma ba ma da ruwan sama ba, da ruwan kogi za ku noman, noman rani ake ba ruwan sama, har yanzu ba a ruwa a Misra. Sai dai a jawo noman lambu, da shi in biyar da ruwan ya tsaya ka kuma ba za a yi noma ba ke. To duk waɗannan abubuwa Manzon Allah alaihi wa sallama ya ba da labarin su a yanda suke, kuma sallama zalla ya ba da labarin abin da yake faruwa a zamaninsa. Ana samun labaran Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa, kamar yanda wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kafa zuwa yana gaure wani dattijo ya same shi, yace a cikin kullum wani dan gidan Abu Mutalib, domin masu tambaya baki suna zuwa su ɗaya tambaya biyu, wani kuma zai ce da Allah a cikin kullum waye ake masa magana daga sama, waye aka ce wai ana masa magana daga sama. To in mutum haka ya faɗa, Manzon Allah baya cewa ni, kuma sahabbai ba sa cewa ga yanan, sai a ce duba kusa kuma ka ga waye zai faɗa haka. Mutum sai ya duba ya duba sai ya magana ce wannan. Amma idan ka zo ka ce da Allah a cikin kullum waye ɗan gidan Abu Mutalib, sai Manzon Allah ce ga yanan. Wani da cibi ya zo ya samu Manzon da sahabbansa suna zaune sallallahu alaihi wasallama, sai ya ɗaura taguwarsa, da ya ɗaura taguwarsa sai zo ya ce in sama zai so ta Laraba ba, salamu alaikum ba, barka da su ba, sai a barka ka dai. Sai Allah cikin ku waye ɗan gidan Abu Mutalib, Manzon Allah sai ce gane shi yawwa wajen ka nan, ya tsallaka mutane ya tsallaka mutane ya dubi gaban shi ya zauna. Yace da Allah kai hakuri da ni mutum ne mai yawan tambaya. Sai ce babu laifi, san ma ba dalaka, tambayi abin duka ke so in ji wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce na samu labarin kana cewa kai annabi ne, kuma ana aiko wa mala'ika. Maganar nan ta kafa ko ka san babban magana kake faɗa? Annabtan nan ta banu Isra'ila ce, a banu Isra'ila ake yin ta. Su ne annabawa, ƴaƴan annabawa. Kanku nan garin ku banda shirka, banda caca, banda zina, banda gunki-gunki ba a komai a nan garin nan. Kuma aka tashi aka haife ka a nan, ka tashi a nan, kuma ka zo ka ce kai ma annabi ne. Wannan maganar ta haka kuwa akwai gaskiya a ciki. Da banu Isra'ila ne kai, kace kai annabi ne zai mai ja. Amma kai ga yadda nasabarka take, ga yadda garin ku take, ya za ka yi ka zo ka ce kai annabi ne? Ko da dai kowace magana tana da hakika, me ne hakikar maganar ka? Ai magana yana cikin gida sai ta yi zaune. Yace amma da ci da na ji daɗin tambayar nan ta ka. Ba a taɓa yin magana da na ji daɗin tambayar da na ji daɗin irin ta ka. Ko da na ba ka amsa. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ga ni? Ni kamar yadda ka faɗa a garin nan aka haife ni. Iyaye na ɗan garin mu ne. Amma kar ka manta cewa garin nan kakan banu Isra'ila ɗin shi ne Annabi Ibrahim, shi ya zo gina wannan sashen. Kuma da ya gina sashen nan bayan ya gama daidai can sai da ake kira muƙamu Ibrahim nan ya tsaya, ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ka aiko annabi daga garin nan. Ya ce to ni ne da a wuce Abi Ibrahim. Ashe don wani mutum ya fito a garin ya ce shi annabi ne, to maganarsa tana da asali. Tunda Annabi Ibrahim ya taɓa yin addu'a a nan garin, ya ce rabbana wa ba'athihim rasulan minkum, Allah ka aiko musu manzo daga cikinsu. Ya ce to ni ne. Ya ce wa bashara bi Isa, kuma Annabi Isa ya yi bishara da ni, ya ce wa rasulun, ya ce min ba'adi ismuhu Ahmadu. Ka taɓa jin me wannan sunan in ba ni ba? Bayan Annabi Isa babu. Yake sannan kuma bautar gunki da take cewa ana yi a garin nan tun da yake ba abin da yake ci irinka. Kuma ka tambayi waɗannan da muka tattara da su, ko wani su ya taɓa gani na gaban gunki na yake gada, ko na je inda gunki yake? Ai duk abin nan da kawai ba abin da yake ci irinka. Yace saboda haka ka ga ashe wannan jahiliyyar ta so ba ta shafe ni ba. Yace kuma mahaifiyata can da ta haife ni, sai da hacci ya fita daga jikinta, sai da ya haka duk garin nan ba inda baka gani ba a garin nan, na alamar cewa an haife ni. Kuma bayan haihuwa ta an kai ni shayarwa ga Musa Ali, da aka yi sharuwa ba Lutsu Adam bayan na taka ina kai shekara biyu da wani abu na fita ciwo ne da ƴan'uwana muna kan wani dutse sai ga wasu mutane guda biyu sun zo sun kama ni sai na ji kawai yana tambaya cewa shi ne wannan sai ce eh shi ne ya ce kawai sai suka kwantar da ni kawai suka farka ciki na ya ce da ƴan'uwana suka ga haka suka razana suka bazama suka tafi gida suna cewa an kashe ni ana zuwa waɗanda suke mai ɗana na ƙauye suka fito a guje suna ihu suna neman taimako an kawo musu amana yaro an kashe shi ya ce amma su waɗannan sai na ga sun fata ƙirjina sun ɗauko wani baƙin nama a cikin zuciyata sun ce wannan shi ne rabon shi ɗan a wajenka suka jefar da shi kuma suka ɗauko ruwa mai sanyi suka wanke zuciyata sannan suka maida ta inda take sannan ɗayan daga cikinsu ya sa hannunsa ya shafa inda suka yanka ɗin nan sai ya koma inda ni da na faɗa an yanka wani iso an yanka ya ce kuma har yanzu da nake ma maganar nan ina jin sanyin hannunsa a kan injina ya ce kuma muna cikin haka sai ya ji ya ce kar ka damu lam tura kar ka tsorata shi ɗaya daga cikin mala'ikun kenan wanda suka zo masa a tuba mutane ya ce kar ka tsorata da ka san abin da Allah yake nufi da kai da zuciyarka ta yi sanyi da idanuwarka sun yi sanyi sai ya ce wa ɗayan auna shi da mutum goma daga cikin al'ummarsa aka auna shi da mutum goma sai na rinjaye su ya ce auna shi da mutum ɗari aka auna shi da mutum ɗari sai na rinjaye su auna shi da dubu aka auna ni da dubu na rinjaye su sai rabu da shi in za ka auna shi da su gaba ki dai sai ya rinjaye su magana ne da ya ce ba wani tsohon amsa ya ce muna cikin haka sai ya mutanen mu daga ƙauyen an tsawo ana kuyi wa za a zo a kwace ni ya ce har suka zo ni na nasu ma suna kallon mutanen domin har suka zo in ta rage hannuna yana hannu ɗaya daga cikin mutanen suka farka min ciki a shi su ba sa ganin su sai aka ce me ya same ka sai na ce wasu mutane da suka farka min ciki na sai aka ɗaga mayafi na aka gaba alamar yanka a wajen su babu jini ya kace da alama ya da nan aljannu shi zai kama shi a kai shi wajen boka a kai shi wajen boka ta ƙauyen na ƙauyen na miji ne ana zuwa sai aka ce yayin nan kaza da yake kai da Allah ku shigo yaron nan a nitsaye yake zai iya ba ni labarin abin da ya same shi ko wani shi sai take yaro ne sai ya ga sai manzo Allah ya ba shi labarin tsaf ashe wani tsohon bokan ba ya buɗe ni ka san su sun san magana suna nuna salama fiye da sun da suka yayan su aina magana na zai wani lawan su ya fasa ihu ya faɗi sai su wannan yaron ku kashe shi tun yana yaro in kuka bari ya girma to ba za a ji daɗi ba zai haddasa yaƙi zai kaza ku kashe shi ne ba ku kashe shi a lokacin da ajiya ta ɓace magana ta ta ce ka je can ka nemi wanda zai kashe kuma mu ba za mu kashe ka kuma wanda zai kashe mata ya ce daga nan aka dawo da ni gida tun da nake ban taɓa bauta gunki ba ya ce baba ji a nan fulani ya ce ka ji yadda lamarina ya taso kuma ka ji haƙiƙan lamarina har lokacin da aka aiko ni ya ce a maganar ka akwai gaskiya a ciki wanda duk wannan shi ne tarihinsa to babu shakka abin da yake faɗa gaskiya ne to nan da tijin ya cire tambayar magana suna ne da sulama sha'irin islami ya ake musulunta ya ake kaza har da ƙarshe ya tambayi magana suna ne da sulama mai sakamakon musulunci magana ya ce duk wanda ya musulunta ya mutu yana musulunci jana ta azumin ya rukunu na zai shiga aljanna da duka goma da mutum zai shiga to duk da ya ga mutum zai aljanna sai kuma ne to kai ne in an bi ka shi ke nan sai nan abu da a samu aljanna nan duniya ba dan abu da dan samu in an bi ka wuri a yi da kawai sai nan an je aljanna nan lafiya nan duniya wanda za a samu a nan magana sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi imani kamar da aya ta zo ko namiji ne ko mace ya aikata aiki na gari Allah ya ce fa lan nuhyiyannahu hayatan tayyibatan za mu raya shi a nan duniya rayuwa mai daɗi kuma idan ya mutu zai samu cikakken sakamako a wajen Allah tabaraka ya ce miƙo hannunka mu zai samu ya miƙa hannunka ya musulunta a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan labarai sune ake samun tarihi daga hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam shi kai kansa da kansa ya bada labarin abin da ya faru lokacin haihuwarsa cewa ya rasulullahi ne ta kashi azumin ranar litinin ne sai ce za ka yi wurin fi ran da aka haife ni kenan an haife ni ranar litinin an samu tarihi manzala daga bakinsa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu ru'ayi su ji da ni na sha nono a bani sa'ad a tarihin maza'a a hadisi maza'ala aka samu wannan tarihi to in kana jin hadisi maza'ala sallallahu alaihi wasallam shi ma majiyi ne na biyu daga cikin masajid su wato tarihin islami sai kuma abin da aka samu daga tarihin sahabansa kuma suna bada labarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam misalin sabar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu a wajen ummu muhammad da wacce aka samu daga wajen ibn abi hala da wacce aka samu daga wajen sayyidina ali da wacce aka samu daga wajen abdullahi bin zubair duk waɗannan su ko tsere da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu a wajen sa sannan abin da ya shafi yaƙi yaƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai su suka fara tarihinsa ga tabi'ai da suka ruwaya domin an fara wato rubutun tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a ƙarni na biyu domin abdullahi bin zubair ya rubuta magaji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abani bin usman bin affan shi ma ya rubuta magaji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi yana da makaranta ta tarihi kamar haka yana tara samari yana gaya musu tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin ya ji a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace shekara aka yi aikin kaza da mutum nawa manzo Allah ya tafi da aka je sanya aka yi mutum nawa aka samu a can wani irin yaki aka yi waye ne shahada waye ne dawo waye ne kaza duk tun lokacin mubashir aka fara wani saboda haka a tarihin musulunci ba kaji kaji ba waiwai komai kaji to da asalinsa komai kaji da hakikarsa an fara musamman wato manya-manyan littafan tarihin musulunci bayan alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda dai littafin abari da suwan shi wannan kusan ya mata sai dai tarihin an yi shi amma tarihi mafi daɗewa na addinin musulunci shi ne tarihin Muhammad ibn Abi Ishaq shi ne aqdamu tarihin littafin tarihi wanda shi ne marjii babba daga shi kuma akwai littafin wato asira annabawiyya na ibn Hishan shi ma wanda aka yi shi a ƙarni na uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai al-kamil bit-tarihi maidu al-asiri shi ma wanda aka yi shi a ƙarni na uku sannan akwai tarihi tabari wanda shi ne kusan majingina babba a cikin dukkan zaman tarihi wanda shi ma an yi shi kusan bayan lokacin da aka yi wa'isa to duk wa'in da bai da sauran su babu wani fanni na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi rubutu a kansa ba saboda haka duk lokacin da ka ji wani magana ta tarihin musulunci to an same ta ne daga ɗaya daga cikin waɗannan masabiqin waɗanda su ne magangara su ne asali na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk abin da za mu yi a nan gaba a duk wannan gaba guda 19 da za mu yi to su waɗannan littafai su ne majinginanmu kun sani alƙur'ani zuwa ya yi ba a rubuce ba zuwa ya yi daga kawai imma dai jibril ya zo ta hanyar wayi ya kimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zo kamar baƙo mutum ya ziya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya yi wafati alƙur'ani a kai shi sai lokacin da Abu Bakar ne aka yi tagogar ma a rubuta ko ba a rubuta sai daga ƙarshe a ga mahaifin suna rantsuwa aka cewa da zai gwanda a rubuta ko da kwafi ɗaya saboda gudun kan wata rana a neme shi a rasa aka yi dare aka rubuta kwafi ɗaya aka aiki har lokacin sai na umaru kwafi ɗaya ake da shi amma duk sauran aka aiki da shi sai lokacin sai na usman ne aka yi tunanin aka sake duplicate aka sake rubutun dinsa ya kuma guda bakwai to daga sannan kuma alqur'ani ya yi amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsawa da sai na Abubakar ne akan kar a tsiduwar da hadisi domin kar a takura shi da alkur'ani haka ne sai lawar ma ya yi tsawa hadisi bai samu damar miƙin kafa wato a fara rubuta shi ba sai cikin ƙarni da biyu a lokacin da Abubakar Abdul Aziz ya yi umarni da a fara rubuta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ake tsoro na sai tafi da alqur'ani yanzu alqur'ani ya shaya hai kowa ya ta alqur'ani gaban ma da sunan suna nan rubutun sunan suna nan babu wata magana da zai tafi ko kowa kuma cikin alqur'ani amma in lokacin sahabbai ne saboda haƙƙin irin din magangarin da gabaki ɗaya suka fito to za a ji tsoron wani zai sa kuɗewa da wani to amma tunda har an zo ƙarfin ya biyu to matan Abdulaziz ya ce a iya rubuta hadisi kuma tun daga sannan suka fara ta da wuyan hadisi to bayan nan kuma da lokaci mai tsawo sannan su kuma ilal jabai aka fara rubuta su kuma wanda yanzu su ne duk abinda ake amfana dangane da wa'annan tarihi to abu da kuka da shi a yau wanda nake son in ji hankalin mu a kansa shine menene manufa na wannan tarihi da zamu karanta menene mutijar da muke son mu cimma ko mu same ta yawwa mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya babu annabin da ba a taɓa halitta kamar sa ba Allah ya babu annabin da annabin annabawa ne in ka ji wani annabi yana cewa shi annabi ne to annabin mu baya kusa amma in annabin mu yana kusa to shi ma cikin mu zai zo ya tsawo ya jiro Allah ya babu annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi ne ake kira al-insan al-kamil cikakken mutum man dallabi ma ta haɗar wa man lahu al-musnaf haɗar waye wanda yake da wannan sufar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce butistu rubutun mai makarimal akalai na zo ne don koya muku kyakkyawar dabi'a annabi mun ya zo da dabi'a da ba mun sai da ne duk wanda yaro na shi ya so shi duk wanda yaro na shi ce man ya ga ko a habu wanda duk yaro na manzo Allah sai ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye kai saboda sai ya nuna ma karancin da zaka ce kai baka taɓa ganin mutum mai karancin sa ba sai ya nuna ma girma da kunya da kara da baka taɓa ganin mutum mai nuna ma irin sa kuma akan da zai nuna ma wannan ba zai kula da cewa kai akan addinin sa ma kake ba kiristoci shugabannin kiristoci daga Madras sun kawo ta ziyara akan tattaunawa cewa yaƙi za a yi da su ko ba yaƙi ba jizya za su bada ko ba jizya za su bada ba suka kwana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan asaba suka zo suka waye gari nan lahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da safi sai ya zo gulle sai ya ce da su a ba yau sai ranar ibada kuwa suka ce yau ce suka na zan ku haka suka ce ai ba a garin mu muke ba kuma a ne ina za mu sai ce a addinin ku zai iya jafi a nan inda kuke ba suka ce a nan cikin masallacin ku ce ku yi wannan duk ne ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kiristoci dama suka yi sabi a cikin shabbai yake kun saboda jiro wa ku saboda karanci na Allah sallallahu alaihi wasallam ka hala shi ya baka ka cince shi shi ne kiyaye ka ka wuya kanta shi ya jiro ma ka wannan shine halin annabi ga iya siyasa ga kayan ilimi ga mu'amala ga hikima ga basira ga duk abin da ya sa a gaba sai ya tsaya shi wannan shine dabi'a sa wannan shine halin sa wannan ya koya wa duniya wannan ya koya wa sahabban sa ya zama da babu gurin da ya tsaya musu a gaba duk gurin da suka kasa ma ne sun gabanin da amma ba da kuɗi ba ba da kasaita ba da basira da dabbini da hikima irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan da mace ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji cewa ya fi ta kunya sai ta ji cewa ya fi ta karanci tare da albarka da zata gani a cikin sa sahabbai suna cewa a cikin mu ba mu taɓa ga san wane ya fi wane ba a wajen shi saboda kowa yanda zai wasa kamar kai ne lallawa a wajen sa duk wani tsantuwarka duk tsantuwarka manzo Allah ba zai bari a kafa ka kuma duk wanda ya taba komai girman sa manzo Allah zai matsawa ya kiyaye ma haƙƙi shi tare kuma shi babban mutum shi ko ba aula kanta shi ba yana ba kowa girman sa yana ba kowa yana aje kowa a matsayin sa ana zaune wata rana wani hanshefu yana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama sun yi sunni cewa su ba in manzon Allah yana so ya zauna da su su je da zama da wannan talakawa Allah ya ce kar ku kulu su in ba za su zauna da su ku bar zama suka yi za a zauna din tare amma a bar a tarare wannan wani hanshefu yana zaune sai wani talaka ya kuso kusa da hanshefin sai ya zauna da wannan hanshefi ya wai waya ji wanda ya zauna kusa da shi da ya haɗa sunan rigarsa ya haɗo ta nan ya haɗo ta nan sai ya matse jikinsa ya ɗan matsa ya baƙi hanyar tsakanin su har sai da kowa ya fahimci wane ya matsa saboda wane ya zauna kusa da shi sai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi wannan hanshefi me ya sa ka yi abin da ka yi sanda wane ya zauna kusa da kai sai shi ba amsa sai Allah ya ce tsoro kake kai shafa ma talauci sai ya Rasulullahi a sai shi ko tsoro kake kai kanka shafa maka wadata sai ce na tuba ni da ya fahimci abin ya zama ka ce Rasulullahi na tuba kuma wallahi ya Rasulullahi na raba zuciya ta biyu na ba shi rabi dan ya yafe mun abin da nayi maka sai aka ga wannan ai ta kashi gobe da tsiki kuma an zalo ku da ni a ce amma lamun zuciya ai mun haka ai shi kenan sai mun Allah ya ji ya zaka karbi rabin zuciyarsa akan abin da ya maka yafi maka yace wallahi ya Rasulullahi na yafi maka kuma rabin zuciyarsa ya nike kayan shi mana bukata a'a ya ba ka kan kudi yace ya Rasulullahi ina tsoro kar in karbi kudinsa in zama mai kudi irin shi irin abin da ke zuciyarsa da zuciyarsa mutabba a halayensa ba wai sai kai hakuri ba wai kawai ka dinga sallah ka dinga azumi shi ne kadai halayen manzon Allah ba ba wai kai hakuri kai kyauta shi ne a ka zama wani basira ka zama mai kimfin hankali don manzon Allah yana da kimfin basira ba gidan sarauta ya tashi ba ba gidan mulki ya tashi ba amma aka ba shi jagorancin jama'a ya yi musu jagorancin da ba a taɓa samun jagora irinsa saboda me saboda kaifin basira saboda kaifin tsira al'ummarmu a yanzu suna da buƙatar ceto na fasaha da basira da tunani muna rayuwa rayuwar da ba basira ba fasaha ba tunani a cikinta bayan annabin mu ne shugaban masu tunani annabin mu ne shugaban masu basira muna zama tare da ƴan uwanmu shishiyoyinmu amma su suke neman kuɗi ne yawa nema su suke neman ilimin yawa ma nema su suke kaza mu yawa mai su suke kaza mu yawa mai su suke ko ne ko muna zaune abinda muka fi su kawai yawa in sun haɗu ɗa ɗaya a shekara goma ko sai mu ta haɗu ɗa ashirin a shekara goma amma ba zai yi karatu ba ko ba zai nemi kuɗi ba ko ba zai yi sana'a ba ko ba za a sa shi ba su su ne ya'yansu suke isa da su hanyoyin da ake cewa lalacewar zamanin nan wani a wajenmu ne ya lalace su ya'yansu har yanzu sun fi ƙarfin ya'yansu ko ni girman yaro za a sa ya ɗau kaya ya kai inda ake so a tsoron matsala budurwa a atikanta a tsoron matsala ta je ta yi talla ta kawo in an kafa ta makaranta ita za ta nemo abin da za a yi a mata makaranta amma mu ba a mu sai dai kawai an gama abinci shi kenan kawai an gama a baka ka cika koshi kawai ka fita amma ba wai daga ɗebo ruwa wani ne mai ruwa ma abin da zai yi ba ne mai ruwa ma sau da haka ba wai kawai haƙuri da amana da wani a'a akwai mutum ya tsara ma ya je yanzu a yi mayaki kuma ina ya dosa maza Allah shi ne wannan magana kullum zai tara sabansa irin kusuri da yake da su zai yi wasu labari zai tambaye shi zai tsinji a wurinsu suka ce yana yin mu'amala da mu kamar ɗaya daga cikinmu yake da yawa wani sa'in zai zauna ya tambaye mu labarin gari mu ba shi abin mamaki mamaki abin jajantawa ya jajanta wani sa'in kuma suna jiran sai ya jawo shi ya shuru da gudun su bari ce da su uku ma wani sa'in kuma ya shigo cikin su a jiran kuma ya tsara su haɗin gina abin wani tare da ya je gaban sarki wato jirkan makauke sarki misra da ya yi magana abinda makauke sai ce masa an ta hashe mun ji ita min hashe ne kai kwararre ne ba shakka mutumin ka ba kwararre ne saboda ana magana da sabon magana ba a iya kudu sa magana ba a iya kudu sa magana Abdullahi dan Abbas yana ba da labarin yace lokacin da suka zo yakin Afirka sai ya yi komandan su Abdullahi bin Abi Sulaim yace ya kamata a naka shugaba da yake magana da sarkin nan sarkin Afirka na magarbin da suka fara samu sai shi shi kenan da kai da Marwan da Abdullahi bin Zubair da wale da wale su shine su kuje yace kuje Abdullahi da Abu yace aka tafi muna zuwa sai aka sauke mu a falo yace duka kuje ne da kirista ne sarki duk a cikin kujerar ayyukan sarki yace to sai aka yi cinko sun shiga yace sai na dan tsaya daga baya sai da duk kujerar da aka jera an cika su ne da kan kujera ba sai na zauna a kasa yace ashe sarki yana daga wani wando ta wani labure yana hangin mu aka kawo da abinci muka ce kai ba abinci muka zo ci ba magana muka yi da sarki ko yace zo ka dauke da shi sai ya mutu yana fitowa sai ce ne wani magana sai Marwan ya rike yace kaza ko addinin mu shine kaza 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 ya gawa yace akwai ne karin bazara sai Abdullahi bin Zubair ya rike kaza 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 ko dan mutum ku kuma magana yana lura da Abdullahi dan Abba sai ce ko shi wato wai sai aka ce tsaye daga cikin mu yace to me yasa shi ba zai magana ba sai ai magana da aka faɗa da ita za a faɗa sai ce waye jagoran ku sai aka ce Marwan ne sai ce to amma waye ya fi ku kusa da sarkin ku sai aka sake nuna Marwan aka ce shi ku kusa da sarkin saboda a lokacin zamanin Muawiya sai ce to waye ya fi ku kusa da annabin ku sai aka ce Abdullahi dan Abbas sai ce to waye babban ku a shekaru sai aka ce Abdullahi dan Abbas sai ce amma kuka yi magana kafin yi magana yana dan annabin ku kuka riga shi magana ya girme ku kuka riga shi magana ya fi ku kamala ya fi ku mutuwa amma kuka riga shi magana saboda haka sai ya yi magana zan magana sai Abdullahi dan Abbas sai ce abinda duk zan faɗa shi ne abinda ƴan uwana suka faɗa ka faɗi abinda kai za ka faɗa sai ce a'a ai sai na ji naka naka zan ji sannan in yi magana a kai sai ce to ai ni kuma nawa ba za ka ji shi ba bayan kai baka faɗi naka ba mu abinda duk muke tare muke abinda duk muka faɗa tare muke faɗa saboda haka bayan da tsari a kan abinda suka faɗa abin da fa nan shi sarki ya yi magana ta hankali ta fasaha shi ba Abdullahi dan Abbas ya yi magana shi sarki ya ce ya fi ku hankali ya fi ku kusa da annabin ku ya fi ku shekaru kuka riga shi magana wallahi wannan alama ce ta cewa sai an samu rarraba a tsakanin su haka sarki ya faɗa shi ko Abdullahi dan Abbas ya ce cewa mu maganar mu kwana ɗaya ce ko ƙarami ya faɗa haka babban zai faɗa ko biyu suka faɗa haka goma za su faɗa saboda haka ba fa'ida ne in ƙara ko in rage akan abin da suka faɗa kun ga haɗin kan musulmi da fasaha su da tsaya wasu mutuwa a inda to manufar mu ɗan uwa roƙon da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a ƙarshen darasin nan ko kuma darasin gudu na ne ya zama na a tare da mu mun samu tabi'antuwa daga tabi'un annabin mu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ƙarshen wato shin fada da zani wanda dama mun kira yau rana ce ta jawaban bude ba wanda Allah ya yarda kuma a sabon mai zuwa za mu tsira akan maganar awwaliya ta manzala sallallahu farkon farawa sa'anin sallallahu alaihi wasallam ne farkon abin da Allah ya halitta kuma yaya daga nan ya akai insha Allah shi zamu yi ranar asabar kuma ranar lahadi ranar itin shi ne ita kuma zamu yi magana akan nija'ilun fil ardi kalifa insha Allah daga nan kuma har zuwa ƙarshen maudu'in abin da muka alƙawarta Allah tabaraka ta'ala ya Allah ya sa mu dace Allah ko ya mu fatahi da gudu Allah ya sa inda muka fara lafiya mu kare lafiya a ga magana sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kuskure abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure kuma akai Allah ya mana afwa dan a ga magana sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.